بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم 20 غوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو da 435 a ranar kuma 17 ga watan 7 na shekara ta 2014 ta miladiya za mu tashi insha Allah aya ta 111 a cikin tafsirin suratul tauba wanda muke yi a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci namu na al-Furqan mai albarka tambayoyinku da suka zo zamu amsa waɗansu daga ciki wannan yace game da zakka kamar wanda ake ciyar da shi amma ba a biya masa sauran bukatunsa shi ma yana daga cikin wanda za a bawa ko baya ciki bukatu idan kawai ciyarwa ake masa ba a biya masa sauran bukatunsa kamar na tufa kamar na wajen zama kamar na magani kamar na karatu to wannan sifar maskana ta hawo kansa miskin ne yana da shi amma bai wadace shi ba bai ishe shi ba ya fi fakiri tunda shi fakiri har na ciyarwar babu to amma wannan miskini ne yana da abinda za a ciyar da shi amma sauran bukatunsa ba shi da wanda zai biya masa saboda haka sifar zakka ta hawo kansa sifar zakata ta cancanta a gare shi sifar maskana miskini ne za a iya bashi daga cikin zakka kuma koda wanda yake ciyar da shi din ne wanda yake bashi abinci amma baya daukar sauran nauyinsa to zai iya bashi daga zakka tunda abinda kawai ya lizimta ma kansa zai rinka yi kenan kawai zai rinka bashi abinci kawai to kuma duk da sauran ba dole ne akan sa ba dan haka zai iya bashi daga cikin zakka wallahu ta'ala a'lam wannan yace tambaya ta ita ce a addinance ba a auren mace da ciki sai ta haihu to amma sai naji kuma wani yana cewa idan ciki na wanda zai aure ta ne zai iya aurenta da wannan cikin dama cakuduwar nasaba ake gudu dan Allah ina neman karin bayani ba a auren mace da ciki wannan haka ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajala zahirin wannan ayar akan idda ne ba a aure a cikin iddar aure ko iddar mutuwa to malamai sun yi ilhaqin wanda take iddar istibra'i da wannan ma'anar istibra'i wanda ake neman tabbatar da cewar babu ciki tare da ita saboda haka yayin da take cikin wannan zamanin na sauraro dan a tabbatar da wato tsarkakar mahaifarta ko rashin tsarkaka ba za a daura aure a kanta ba idan har aka daura auren to as-sahih za ta yi idda na wannan auren da za ta cika iddar wancan auren idan istibra'i ne ta cika muddar istibra'i sannan ta sake auren wannan ta sake idda na wannan auren da aka daura lalataccen sannan za a iya sake daura aure tsakanin su to abinda yake fada ne ya zamanto cewar shi mijin shine shi namijin shine yayi mata shine yayi mata cikin Allah ya sauke wanda yake shiki ne wanda yake na shege ba za a nasabta shi zuwa ga uban ba to anan waje ko anan wajen shi ma dole sai ta haihu sannan za a daura aure domin wannan shine zahirin kiyasin da malamai suka yi akan wannan aya ta alqur'ani wallahu ta'ala a'lam ba a ta'lili da hikima sahih hikimar ayar shine kar a samu cakuduwar nasaba amma hikima ba a sa ta a cikin illar hukunci ai kiyasi akan hikima ana kiyasi akan illa ne ba akan hikima ba ya kamata ku fahimci wannan a ilmin usul sun yi wannan saboda shi ita illa ana iya imdibadin ta, amma hikima baka iya iyakance ta, saboda haka ba a kiyasi akan hikima. Amma kaga malamai sun yi kiyasin istibra'i akan idda, amma ba su yi kiyasin hikima, ba su yi kiyasin bisa asasin hikima ba, cewa hikimar shine kada a samu shakuduwan nasaba, hikima wannan haka ne, wannan ita ce hikimar. To amma ba a yin kiyasi akan ta, dan ba ita ce illar hukunci ba. Alaikum assalam. Wannan ai duk a cikin idda ne, bayanin idda ne. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, wannan bayanin idda ne. Aka kasa mata kashi kashi, wadda bata taba haila ba, da wadda ta daina haila, da wadda take haila, da wadda kuma take mai ciki, aka yi bayanin kowace ga iddarta. To a ai shi din ne, iddar mace shine ta sau mai ciki ta haihu. Amma su abinda suke faɗa a wannan ba idda take yi ba, tunda ba aure bane, ba mutuwa bane, bal abu ne fajirci ne wanda ya sanya ta zamanto tana da ciki har ta yi ciki din. Saboda haka ta jira zuwa haihuwa, wannan yasin istibra'i ne akan idda. Amma batun ɗaura aure, ɗaura aure wani hukunci ne daban. A ɗaura aure a cikin idda, Allah ta'ala ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala. Alkitab anan wajen shine idda ta mutuwa ko ta haihuwa ko ta saki. To malamai sai suka yi kiyasin istibra'i akan idda, kan cewa kamar yadda ba za a ɗaura aure a cikin idda ba, ba za a ɗaura aure a lokacin da mace take istibra'i ba. Amma ba su kiyasi bisa hikima ba, su ce hikimar shine karce kuduwan nasaba. Saboda haka idan cikin na mutum ne babu laifi a iya ɗaura aure, to kaga ko ta idda ma sai a iya faɗa kenan. Alal misali an yi aure wanda yake akwai shubha a cikin auren, aka raba auren, matar za ta yi idda, to sai a ce za a iya ɗaura aure a cikin wannan auren idan shine zai ɗaura aure, tunda cewar babu tsoron shakuduwan nasaba. Kaga wannan maganar batil ce, malamai ba su ce haka ba. To to bayan yayi addu'a mai tsawo, Allah ya saka masa da alkhairi akan waɗannan addu'o'i, yace naji ka faɗi cewa babu laifi idan wanda ba musulmi ba ya biya wa musulmi kujerar hajji ko kuma ya kyautata mishi. To idan ya biya masa da niyyar ya je ya yi masa addu'a ne fa, shi ma babu laifi hakan? Ko kuma wata mu'amala ta haɗa su, sai musulmin ya kyautata mishi hakan yasa ya ji daɗi sai ya yi masa addu'a, babu laifi ya ce masa amin? Ya biya shi ya ɗauke shi don ya je ya yi masa addu'a, sai wannan ya biya shi an yi jinga da shi ne, an yi jinga da shi akan abin da ba shi da ikon yi. Idan dai ya kyautata ya ce ya yi masa ya biya masa ya je aikin hajji, ya je aikin hajji kuma ya masa addu'a kan Allah ya nota masa arzikinsa, ko kamar yadda ya kyautata masa shi ma Allah ya kyautata masa, Allah ya shirye shi shiga addinin musulunci, wannan haka dama ihsani ya gada. Idan mutum ya muku ihsani, ku yi masa sakamako kyakkyawa. In ba ku da abin da za ku saka masa, ku yi masa addu'a har ku ga cewa kun biya shi da addu'ar da kuka yi masa. Amma kan cewar ya zamanto jinga, wannan wato baya daga cikin abinda yake koyarwar addini. Ka ɗauki mutum ka sa shi ya je ya yi maka aiki na ibada kai kuma ka biya shi, domin a yi maka aikin addu'a kai kuma ka biya shi, domin ita addu'a ana tawassuli ne da kyakkyawan aiki kan Allah maɗaukakin sarki ya amsa. Yayin da kai saboda abin duniya da aka baka ka warware wannan sharadi na ikhlasi, ka zamanto saboda jinga da aka yi da kai. Kuma kamar yadda waɗansu malamai suke bayani akan wannan, daga cikinsu har da malamin fiqhun malikiya a zamaninsa, an ce a Madina babu kamar sa ilimin malikiya, Sheikh Mahmud Wul Zidan, Allah ya ji kansa, Allah ya hasara kabarinsa, ya yi wata risala akan wannan, ya ce wannan jinga ce wadda take batila, don saboda ka sayar da abin da baka da ikon sa ne. mutum ko da yake yana magana ne akan kai jinga da mutum akan saukar alqur'ani cewa zai maka sauka kaza ga abin da zaka biya shi ya isar da ladan ya zuwa ga mahaifanka yace to wannan ladan aslan mutum bai mallake shi ba balanta na yi jinga da shi tunda in kai tilawar alqur'ani yana ga Allah ko ya baka ladan ko kare baka yaushe ka tabbatar ka samu da har zaka ce to na bayar da shi ga ran mahaifana yace to ni kuma na saya na baka abu kaza ladan na karba na bayar da shi ga rayukan mahaifana kaga sai da abin da bai mallaka ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabi ma laysa indaka kada ka sayar da abin da baka da shi ba wajen ka yake ba wannan bai da shi haka dai risala ce ya laita an buga ta ina da ita da rubutun hannunsa tana cikin takardu la Allah wasara in na ganta zan fito ne tahririn ta daliban ilimi su amfana da ita saboda haka ba a yin haka wannan jingadin amma idan ya kasance ya taimaka ma mutum kan ya je ya aikin haji da daukar nauyinsa kan ya je ya aikin haji kuma ya je ya yi din ya yi masa addu'a babu laifi akan wannan insha Allah wallahu ta'ala a'lam sannan kamar yadda muka yi sanarwa za a tara taimakon yan uwa domin kalina cewa ajiya wajen qira'ar wa akharuna murjauna li amrillah nace wannan nace akwai wata qira'a ta murjauna kwarai haka ne qira'a biyu ce murjauna da murjauna sun ce nace murjauna qira'an nafi'u ce wadansu yan uwa alarmumi da suke zuwa nan saboda haka in za a yi batun qira'a sai a yi hankali akwai alarmumi a cikin majalisi gaskiya in har haka na faɗa kuskure ne amma ni abinda na tuna na faɗa ajiya shine murjauna li amrillah qira'an nafi'u ce da qira'ar hafs da kuma da qira'ar hafs an asim da kuma qira'ar hamza nace sauran jumhur suka karanta ta murjauna amma nafi'u karatun qira'a su daya da hafs a wannan harafin murjauna murjauna sune sauran qurra'u banda waɗannan guda uku wanda suka karanta ta murjauna li amrillah wallahu ta'ala a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العابدون 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 السائحون الراجعون السائحون العاملون بالمعروف العاملون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر
Allah ta'ala ya ce a cikin waɗannan ayoyi masu girma inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna haƙiƙa Allah ya saya daga wajen mu'minai rayukansu da dukiyoyinsu wato za su bada rayukansu da dukiyoyinsu a wajen ta'ar Allah shine jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bi anna lahumul janna da cewa aljanna matabbaciya ce a gare su yuqatiluna fi sabilillah wannan shine bayanin sayan da yayi saboda haka suna yaki domin daukaka addinin Allah fa yaqtuluna wa yuqtaluna sai su kashe bakiyan Allah wa yuqtaluna su kuma a kashe su wa'adan alaihi haqqan wannan alƙawari ne da Allah madaukakin sarki ya dauka a kansa tabbas wato da gaskiya fi taurati wal injili wal qur'an a cikin at-taura da injila da al-qur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne mafi cikawar alƙawarinsa daga Allah fastabshiru dan haka ku yi albushir ya ku mu'mine da Allah ya dauki wannan alƙawari yayi wannan ci ya kulla wannan ci ne kai ya tare da ku fastabshiru ku yi albushir bi bai'ikum da wato cinikun ku alladhi bay'atum bihi wanda kuka yi cinikayyar da shi wato kuka ci wato kuka kulla a cikin wannan ciniki naku da kuka kulla cinikin sa da shi tare da Allah wadhalika shi wannan ciniki huwa al-fawzul azim shi ne wato rabo wanda yake mai girma Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar ya bayyana wannan mubaya'a tsakanin Allah da mu'mini cewa to contra shi yasa ake cewa addinin musulunci wato contra gini waɗansu turawa musulmi suke fassara addini da cewa life transaction wato ciniki na rayuwa ka sayar da rayuwarka Allah ya saya tare da cewa Allah ne baka ran shi ya baka dukiya amma a cikin karimcin sa yema mu'mine wannan yace abin nan da na baku wanda shi yafi komai kima to kuma na siye shi daga wajen menene abin da Allah ya biya shine aljanna me kuma ya nema daga wajen mu shine ranmu wato kamar yadda rayuwarka gabaki ɗaya ka bayar da ita domin da'ar Allah dukiyarka gabaki ɗaya da Allah ya baka ka bayar da ita domin da'ar Allah to wannan shine kimmar sadaukar da kai wannan shine kimmar sallama kai ga Allah wannan ayar ta sauka ne wajen bayanin jihadi domin yakin Tabuka shine lokacin da Allah ya jarabci mu'mine domin ya ga sadaukar da kansu da sadaukar da dukiyoyinsu domin taimakon addinin Allah domin taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka suka nuna sun yi kuma sai Allah ya saukar da wannan ayar ya gaya musu irin wato alƙawarin da dama Allah madaukakin sarki ya dauke shi to mutum zai ce yaushe Allah ya dauki wannan alƙawari ai daga zarar ka shiga addinin musulunci to ka kulla wannan alƙawarin da Allah kana shiga addinin musulunci ka kulla wannan alƙawarin tsakaninka da Allah kada ka ce a to ni yaushe ne wannan ni ba a kira ni an yi min wata mubaya'a ta musamman ba daga zarar ka shiga addinin musulunci in an haife ka a cikin addinin musulunci saboda ka riga wanda duk aka haife shi a cikin addinin musulunci to ya riga ya an haife shi a cikin wannan cinikin wannan alƙawarin Allah madaukakin sarki ya sayi rayukanmu da dukiyoyinmu da cewa zai ba mu aljanna aljanna kenan kun ga tana da tsada in dai ita ce ta cancanci wato rayuwarka gabaki ɗaya da dukiyoyinka gabaki ɗaya dan aljanna aljanna ku ta yi tsada to kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala inna sil'atallahi ghaliya ku fadaka ku ji hajar Allah kun san haja aiko abinda ake abar sayarwar Allah tsada gare ta ala inna sil'atallahi hiya aljanna abar sayarwar Allah ita ce aljanna ba ana sayanta da abinda zaka ci shine rarar rayuwarka rarar lokacinka samartakarka ta nishadinka ce da jin dadinka tsufa shine na Allah bari in na tsufa na zo wajen Allah na zo ne ma Allah amma yanzu da nake da samartakata a banni wani ma bayan ya tsufan sai ya ce a'a ai da ban yi bariki ba bari ne qara'i bari ne qara'in barikin dan sauran in ya so sai ne gabaki ɗaya rayuwar Allah ya saya gabaki ɗaya ya saya saboda da shi ne ya saye ta da aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man khafa adlaj wanda duk ya ji tsoro kaddare ya masa a hanya zai fita da wuri wa man adlaj balagal manzil wanda ya fita da wuri zai cimma gida zai isa gida da wuri sannan ya ce ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi hiya aljanna to Allah ya mutuna wannan alƙawarin da muka yi ma Allah ne wannan alƙawari da Allah madaukakin sarki ya yi da mu'minai shi yasa suke yin jihadi shine kimmar musulunci su je a zubar da ransu fa yaqtuluna su kashe a kashe su waɗansu sun akasa waɗansu qurra'u sun akasa wannan kira'a kamar su Hamza da Kisai suka akasa fa yuqtaluna wa yaqtulun a kashe su su kashe to aka ce wannan kira'a tana buƙatar tawili in an kashe su yaushe su kuma za su kashe amma haka suka karanta ta fa yuqtaluna wa yaqtulun to shine ake tawili fa yuqtaluna sashin su a kashe su wa yaqtuluna sashin su kuma su je su kashe wato ma'ana sun fita su jihadi waɗansu in sun fita jihadin su dawo da ransu sun samu nasara waɗansu kuma sun rasa ran nasu wato ransu ba komai bane dangane da sha'anin duniya wanda yake dangane da sha'anin taimakon addini wato ran mutum yayi wato kyautar sa hadda ransa ya bayar bai damu ba wannan shine kima shi wannan shine isa matuka wajen sadaukar da kai ga addinin Allah cewa mutum rayuwarsa bata dame shi ba idan dai a cikin zatin ilahi ne in dai a cikin zatin Allah ne babu komai kamar yanda Abdullah ibn Rawaha yake cewa hal anti illa usbi'in daniyat wa fi sabilillahi ma laqiyat da abin nan hannun sa yaji ciwo yace dan yatsa ne fa kawai da kikai jini kuma abin da ya same ki a tafarkin Allah ne saboda haka babu ko ba komai bane duk abin da ya same ka a tafarkin Allah ai babu komai gashi ran ma gabaki dai sai su je su jihadi a kashe su sannan Allah ta'ala yace wannan alƙawari ne da Allah ya dauka yana cikin at-taura da injila da alqur'ani ya isa mu samu shahidin a cikin alqur'ani ba sai mun je muna ta neman mu ce zamu karanta at-taura da injila mu kwakulo shi a cikin at-taura da injila ba Allah ya ga wannan yana ciki to kuma Allah ya ga wannan sun canza shi sun canza at-taura sun canza injilar sun boye wani sun bayyana wani sun canza kuma wanda ma suka bari din sun canza shi saboda haka in baka same shi daidai yanda yake ba kada ka ce a to gashi alqur'ani ya ce yana cikin at-taura da injila ni kuma na karanta at-taura da injila gabaki daya ba zaci at-taura da injila da ka karanta ba lalle su ne wanda aka saukar da ita ga annabi Musa da annabi Isa ba ka san a cikin injila ma akwai wadansu zafai da ake ce musu apocrypha boyayyu wanda ba wanda yake ganin su abin nan labraran headquarters papa roma zafan da suke ciki dubunnai wanda ba wanda ya taba ganin su wanda aka rubuta cewa shine linjilar annabi Isa wanda su ba su yadda da su ba wanda aka bayar aka gaya mutane shine wanda aka tabbatar aka yi su mutane su gani sauran kwa apocrypha ba a yadda mutane su gani ba an boye su ba a yadda mutane su gani ba sabanin alqur'ani da hadisi ba wanda aka boye ko yana nan hatta hadisin ma da yake na ƙarya ne aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai daban hadisan ƙarya kutubul mawdu'at ba hadisan da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya su ma littafi aka yi nasu dan ka gani saboda haka komai yana nan saboda haka Allah ya tabbatar mana cewa wannan alƙawari Allah ya yi shi a cikin at-taura da injila da alqur'ani ba wanda ya kai ba waye ya kai Allah cika alƙawari babu to sai Allah ya ce ku yi albushir da wannan cinikin da kuka yi ciniki da kuka kulla shi da Allah da kuka kulla shi da shi shine wato kuka kulla shi da Allah wannan kuma shine rabo wanda yake mafi girma duk wani abu da ake nema a duniya kuma bayan wannan yake saboda haka in dai rabo muke nema mu tunatar da kanmu da wannan ciniki da muke tsakaninmu da Allah mu sadaukar da kanmu mu sadaukar da dukiyoyinmu domin addinin Allah ya samu daukaka idan muka yi haka Allah zai taimake mu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum idan kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku ya tabbatar da digadiganku kowa kuma ya taimake kowa zai yi jihadi gurgurdan ikonsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi jihadi ku yi jihadi ga mushrikai da dukiyarku da kawukanku da harshenku da ilminku saboda haka kowa da abin da ya bashi wani Allah ya bashi alkalami rubutu yake yi ya rubuta littafai ya rubutu a jarida domin ba da kariya ga addinin musulunci domin ba da kariya ga martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi amfani da dukiyarsa mutum ya yi amfani da mukaminsa mutum ya yi amfani da alfarmar da Allah ya bashi mutum ya yi amfani da komai wanda Allah ya bashi tun daga shi karewa an ce rayuwar ita ce dai karewar matsayi da sauransu rayuwar kanta numfashin naka Allah ya sai shi da dukiyar da cewa zai baka aljanna aljanna muke nema shine dalilin zuwanmu wanda duk ya zo ya yi rayuwar nan ya samu aljanna to ya ci kasuwa ya yi riba wanda duk ya zo ya yi rayuwar nan ya gama bai samu aljanna ba ya yi asara gara ma a ce ba a yi shi ba saboda haka mu yi albushir da wannan alƙawari da muke da Allah sannan Allah ya ce attaibuna waɗannan muminai waɗanda Allah ya kulla wannan alkawari da su sune attaibuna masu yawan tuba ya zuwa ga Allah attawab shine wato attaibuna sune arrajihuna masu komawa ya zuwa ga Allah wato masu tuba daga shirka idan su kafirai ne ko kuma su musulmi ne amma har yanzu akwai gurgubin shirka imanin ba sai sun tsarkake imanin ba sun yi ikhlasin imanin ba su karanta kitabul tauhid ba to su tuba daga shirka masu munafunci su tuba daga munafunci masu kasala masu sabo su tuba daga sabo masu kasala wajen da'a su tuba daga kasalar su sune attaibuna sune masu wannan sifa masu tuba Allah yana son masu tuba inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba shi yasa ya sanya ma kansa suna at-tawab mai yawan karban tuba wanda kullun komowa suke ga Allah astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi kullun suna komowa ya zuwa ga Allah shi yasa hatta annabawa tare da tsarkin su a wajen Allah jalla wa ala ya sanya su su ma bai haramta musu wannan tuba din ba suna tuba a kullun dare da rana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a ƙarshen rayuwarsa ma kusan kowace sallah mafi yawan abin da yake yi shine subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli neman gafara nau'i ne na tuba komawa ya zuwa ga Allah al'abiduna masu bautar Allah wato masu ikhlasi a cikin bautar Allah wanda suke wato da rana suna wato mazaji a haya akan doki suna nishadi wajen taimakon addini da daddare kuma sune ruhbanawa wanda ba sa bacci suna tsaye sai sallah al'abiduna kenan masu bauta wanda rayuwarsu ta yi musu shaida akan lizimtar bauta su ne suke lizimtar masallatai da rayar da masallatan Allah da yawan sallah da yawan karatun alkur'ani da yawan sujada da yawan zikiri da yawan addu'a ga al'umma su ne wanda Allah yake ije bala'i da al'umma saboda su mutum ya zamanto salihi mai yawan ibada yawan ibada ba abin da ya fi shi sai yawan ilimi ba abin da ya fi yawan ibada sai yawan ilimi kamar yadda Imam Malik yake cewa fadlul ilmi afdalu min fadlil ibada kari a cikin ilimi shine yafi bisa kari a cikin ibada domin shi kansa ilimi ka dauka kana karanta shi tasbihi ne kamar nafilar da mai ibada yake yi yayin da kake muraja'a ka dauki littafin al-Mughni ko Mudawwana ko sahihul bukhari kana karantawa dan ka haddace hadisan ko kai muraja'an su to kamar nafilan mai nafila kake idan khalusatin niyya in niyya ta inganta idan niyya ta inganta ba kana yi ba dan ka zo ka kwakulo wani abu da ba wanda ya sani wanda zaka faɗa a ce ai malam wani babu kamar sa kun ji abin da mawa ya ce to iyakacin abin da za a faɗa shine ladan amma in ka tsarkake niyya to karatun da kake yi tasbihi ne to Allah ya yabi waɗannan da sifar ibada wato shine lizimtar da'ar Allah da yawan ibada alhamiduna masu yabo ga Allah masu godiya ga Allah masu cewa alhamdulillah kamar yadda yazo a sifar al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura daga magana ka'abul ahbab duk da yake an ce isnadin akwai inqifai cewa ummatuhu alhammadun al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sune masu yawan gode ma Allah kuma wannan al'umma kware haka take da wannan sifa ka duba ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana ka ji gaban daki ka fito ka gode ma Allah ka ci abinci ka koshi ka gode ma Allah ka sha ruwa ka gode ma Allah ka yi addu'a ka abinda kake nufi kake nema ka samu ka gode ma Allah abinda kake nema baka samu ba shi ma ka gode ma Allah a cikin sallah kai ta godiya ga Allah a lokacin sujadarka da ruku'unka da dagowarka daga ruku'u duk godiya ga Allah rabbana wa lakal hamd ka bude da fatiha alhamdulillahi rabbil alamin shi yasa ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fiyayyun bayi a wajen Allah ranar alkiyama sune alhammadun masu yawan godiya ga Allah mutum ya saba da cewa alhamdulillahi na sarki akwai wani malami akwai wani limamin wani gari a har an masa lakabi alhamdulillahi liman alhamdulillahi haka ake ce masa saboda yawan cewa alhamdulillahi aka yi masa lakabi liman alhamdulillahi sunansa kenan to kaga wannan ya samu kyakkyawan shaida a ce mutum an masa shaida da godiya ga Allah. Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yarda anil abd an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu alaiha wa an yashraba ash-sharba fa yahmaduhu alaiha. Allah yana yarda da bawansa ya ci wani abu ya gode masa akai, ya sha wani abu ya gode masa akai. Kana cin wani abu kana so da dadin sa kace alhamdulillah, to Allah yana yarda da bawa in yayi wannan. Idan wani abu kake an Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nema in ya same shi sai ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda da ni'imar sa ne kyawawan abubuwa suke tabbata. Idan kuma ya nema abin bai zo masa ta inda yake fata ba sai ce alhamdulillahi ala kulli hal. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah a kowane hali, aini fi sarra'i wa dharra, lokacin sauki da lokacin tsanani. Mutum ya gode ma Allah a kowane hali, ya zama to mai godiyar Allah. To haka Allah ya yabo waɗannan bayinasa da wannan sifa, alhamiduna, masu yabo ga Allah. As-sa'ihuna, masu siyaha. Asalin siyaha shine tafiya a cikin ƙasa, mutum yayi ta tafiya a cikin ƙasa, to amma an hana ta, babu ita a cikin wannan al'umma. Shi yasa aka ruwaito daga magabata sun fassara wannan siyaha da cewa shine azumi, masu azumi. Yan wannan al'umma masu yawan azumi su ne as-sa'ihuna, domin azumi nau'i ne na siyaha, saboda zaka zauna cikin yunwa kamar yanda mai tafiya zai yi ta tafiya ba tare da irin wannan masu siyahar ba sa guzuri, saboda haka kullun suna cikin yunwa suna cikin bukata. Da haka mai azumi shine wannan sifa ta tabbata a kansa. Waɗansu kuma sun fassara cewa masu siyahar abinda ake nufi masu jihadi, saboda akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa siyahatu ummati al-jihadu fi sabilillah, siyahar al'ummata shine jihadi a domin ɗaukaka kalmar Allah. Duk wa'annan ma'ana ma'anoni ingantattu ne, sai dai abin da yake inganta ma'anar farko cewa masu azumi ne shine an sifanta maza da mata da su, an sifanta ta mata da wannan sifa. Muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa absara, aka sifanta su mata da cewa sa'ihatin, wanda Allah zai bama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura. An ce as-sa'ihat as-sa'imat, mata masu azumi. Waɗansu kuma suka ce a'a, su ma ɗin da masu jihadi ne, masu tafiya su taimaka wajen jihadi. Kuma tafiyar ba tafiyar jihadi ba, hatta tafiyar neman ilimi, mutumin da yake yawo neman ilimi ya shiga cikin wannan. Malaman hadisi sun yi wakafa akan wannan, kasan malaman hadisi ba wanda ya kai su yawo domin neman ilimin hadisi. Har Habibul Baghdadi ya rubuta littafi ar-rihlatu fi talabil hadith, yin tafiya domin neman ilimin hadisi. Akwai sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Uqbata bin Nafi', Abdullahi bin Unais ya tafi daga Madina ya dangana sai da yaje Masar, yaje wajen Uqbata bin Nafi', da ya isa yana zuwa yace ya kama sirdi ya sauko da shi, yace a'a ba sauka na zo yi ba, hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam da muka ji shi ni da kai daga wajen, da muka ji shi tare da kai daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ya saura a bayan kasa wanda ya ji shi daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ni sai kai, na zo ka tuna min shi. Duk wannan tafiyar dan hadisi guda daya daga Madina har Masar, tafiyar kwana wajen 40. Kun san da in za a tafi Masar daga Madina sai an dangana da birnin Sham, an shiga cikin Jordan, sannan a gangaro ta Sahara din Sinai wanda yanzu take cikin Isra'ila, a gangaro sannan a duro cikin Masar, wato sai an kai can ƙarshen Aqaba, kun san inda Bahar Maliya ya rabu kashi biyu, Aqaba nan ya shiga, Aqaba nan ya tafi Suez, to sai an dangana da ƙarshen sa cikin Jordan kenan, sannan a gangaro ta cikin Sahara din Sinai, sannan a shigo cikin Masar, tafiyar wajen kwana 40 kan hadisi guda daya. To irin wannan siyaha ce, suna daga cikin wannan as-sa'ihu na masu tafiya domin neman ilimi. So da haka duk wanda suke fita suka tafi neman ilimi, idan niyyar su ta inganta, suna cikin wannan. To shine waɗansu daga cikin malaman tafsiri suke cewa haka zalika kamar mata da suke kasancewa tare da su domin su yi musu hidima wajen jihadi ko wajen neman ilimi. Mutum ya tafi neman ilimi da matarsa, to ita ma sa'iha ce, ita ma ta shiga cikin wannan. Na'am, ko da ba ilimin take ba, taimaka ma mai neman ilimi take. Mai neman ilimi hatta kifa ya nema masa gafara take, saboda farin ciki da yarda da abin da yake, don tsirar da al'umma yake yi. balantana macin da ta fi ta taimaka masa, ita ma ta shiga cikin ladan. Ar-raki'un as-sajidun, masu ruku'u masu sujada, ai ma'ana a cikin sallolinsu, wato kamar yanda a dama masu bautar magabata suke. Warka'i ma'ar raki'in, magabata na kwarai, haka aka san su da ruku'u da sujada, wato masu yawan sallah. A cikin wannan akwai fifita yawan raka'a. Kun san malamai suna sabani meye yafi a cikin sallah. Ka karanta raka'o'i, ka tsawaita karatu, ko ka yawaita raka'o'i, ka karanta karatu. To daga cikin waɗanda ake abin da yake nuna fifikon yawan raka'a, irin waɗannan ayoyi. Ana son yawan ruku'u da yawan sujada. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma wanda yace yana son ya samu kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna, yace to ka taimaka min ta fuskarka da yawan sujada. Saboda haka ake son yawan sallah. Shi yasa kaga irin su Imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance a dare da rana raka'a 300 yake yi ta nafila. Lokacin da aka ji masa da aka masa bulala saboda ya tsaya akan cewa Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluq. Saboda tsayuwar da yayi dan ya tabbatar da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda ijma'in sahabbai yake, aka yi masa wannan azabar, jikinsa yayi rauni, ba zai iya wannan ba, sai yake yin raka'a 150. Wai na masu raunin kenan da raka'a 150. Wato in kana karanta tarihin mutanen nan, kamar Mansur ibn Zadan bawan Allah, shine malamai suke cewa da za a ce masa yanzu zaka mutu, ko da za a ce masa kana fita yanzu zaka mutu, to almajiransa suka ce su ba san wani abu da zai kara na aikin kwarai ba saboda yawan ibadarsa. Dan an ce in yayi sallar asuba, bayan ya zauna yayi zikiri har rana ta fito, to in ya fara sallah ba zai daina sallah ba, sai sallah azhar, sannan bayan azhar ya ci gaba sai sallar la'asar, kullun abin da yake yi kenan. Sannan bayan sallar la'asar kuma sai tilawar alqur'ani har zuwa sallar isha. Bayan yayi sallar isha, shine daliban hadisi suke zuwa suke sanin ilimin hadisi a wajensa, dan lokacin da yake ba su kenan sami ilimin hadisi. Gashi mai ya shahara da wato sari'ul qira'a, Hushaym ibn Bashir, ɗaya daga cikin almajiransa, yace yayi sallah tare da shi. Bayan yayi sauka kafin faduwar rana, bayan sallar magriba, ya tashi suka fara sallah tare da shi. Yace sai yayi ruku'u a suratul Nahl. A suratul Nahl yayi ruku'u bayan magriba kafin sallar isha. To waɗannan bayan Allah haka suka rayu, kuma sun sai da kansu domin Allah jalla wa ala. Ar-raki'una as-sajidun, masu yawan ruku'u masu yawan sujada. To idan mutum yayi, waɗansu malamai sun ce yawan tsawon karatu yafi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar daransa raka'a 8 ce kawai, baya karawa a sama da raka'a 11 tare da tafa'i da wutri, ma'ana yana tsawon karatu. To shi yasa waɗansu malamai suka fifita wannan. Ala ayi halin, kada yayi mutum ya zamanto cikin marafkana, kada mutum ya zamanto cikin gafalallu. Lallai mu tashi mu bakin kokarinmu domin mu zamanto salihan bayi da shi Allah madaukakin sarki zai kyautata rayuwarmu, da shi Allah zai kyautata rayuwar zuriyarmu. Muna gani yanda Allah madaukakin sarki yake cika alkawarinsa ga duk bayinsa da suka cika alkawarin Allah, Allah zai kiyaye nasa alkawarin hatta a zuriyarsu. Bawa ne salihi ya kyautata tsakaninsa da Allah, dukiya ta tabbata ga ƴaƴansa, jikokinsa ne, amma Allah ya kawo bawansa wanda zai tsare musu dukiyar tasu. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumu wa kana abuhuma salihan, babansu ya kasance salihi. Fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, rahmar Allah kenan. To Allah mai cika, Allah mai kiyaye alƙawarinsa ne. Kowa ya kiyaye alƙawarin Allah, Allah zai kiyaye masa alƙawarinsa ba a kansa ba, hatta ga zuriyarsa, hatta ga makwabtansa. Da salahar mutum ɗaya, Allah sai ya gyara hatta makwabtansa, ya gyara zuriyarsa, hatta waɗanda za su zo daga baya. Saboda haka mu ɗauki tafarkin salihanci domin Allah maɗaukakin sarki, mu ga yanda Allah yake cika alƙawarinsa, ba wai don mu jaraba Allah ba, a'a, shi yasa ya ce domin mu gani, za ka gani kiri-kiri ɗin, domin tabbas haka ɗin ne. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, masu umarni da kyakkyawa kuma masu hani da mummuna. Nan an kawo wawu domin amr bil ma'ruf tare da nahyi yake 'anil munkar, waɗancan duk sifofin ne, masu kaza masu kaza masu kaza masu kaza, da aka ce al'amiruna bil ma'ruf, masu umarni da kyakkyawa kuma masu hani da mummuna, domin tare suke. Domin kai umarni da kyakkyawa, to a lokacin kuma kake hani ga mummuna, domin al'amru bi shay nahyun an ziddi, umarni da abu hani ne ga kishiyarsa. Wal hafizuna li hududillah, kuma masu tsare iyakokin Allah. To wannan wawu din ita ce malamai suke ta sa hannu, wato suke ta kai komo akan ma'anarta. Waɗansu suka ce ita ce wawu ta takwas, domin Larabawa suka tashi kawo sifa bakwai kawai suke yi. To abinda zai zo daga baya sai a ce da kuma kaza. To wannan wawu din ta takwas ce, tunda za a kirga sifa ta takwas sai aka ce to wata sabuwar sifa ce kuma. Waɗansu kuma suka ce a wawu din nan atifa ce, da cewa kuma masu kiyaye hududullah sun haɗa duk wannan, domin masu kiyaye iyakokin Allah su yadda suka sifanta da waɗannan. To Allah maɗaukakin sarki ya ambaci a cewar waɗannan masu kiyaye hududullah, duk wanda suka yi wannan tutamkar sun haɗa dukkan waɗannan sifofi ne, domin gayar kenan. Babu salihanci ga wanda zai yi yawan sallah amma kuma ya fito ya rinka aikata kaba'irul dhunub, sallarsa babu ikhlasi a ciki, domin in sallarsa da gaske ce za ta hana shi alfasha da munkari. Idan salaharsa da gaske ce za ta sanya shi akan tafarkin soyayyar Allah. Tafarkin farko, matakin farko na soyayyar Allah shine ya kiyaye, wato ya cika abin da Allah ya wajabta masa. To shi yasa al-hafizuna li hududillah shine mai game komai. Sai Allah ya ce wa bashiril mu'minin ka faranta rai ya rasulullah ga mu'minai, wato masu sifantuwa da wannan sifa. Duk wannan abin da muka faɗa fa tafsiri ɗaya ne na wannan ayar at-ta'ibuna al-abidun, cewa waɗannan mu'minai da Allah ya yi alƙawarin nan da su, ya ce ni kanyana da su, su ne masu waɗannan sifofi. Fuska ta biyu ta tafsiri shine aka ce at-ta'ibuna al-abiduna, duk waɗannan su ma kadhalika, wato masu sifantuwa da wannan sifar na masu tuba, masu yawan komawa ga Allah, masu godiya, masu ibada, masu ruku'u da sujada, ga sunan dai. To suma Allah maɗaukakin sarki ya ba su aljanna, kamar yadda ya bama waɗanda suke jihadi yayin da suka sayar da rayukansu da dukiyoyinsu. An fahimta? Wato ba sai masu jihadin kuma sun sifantu da waɗannan sifofin ba. Masu jihadi ko da ba su sifantu da waɗannan sifofin ba na yawan ibada, jihadinsu ya yi musu lamunin samun aljanna. To akwai waɗansu wanda su ba za su samu yin jihadin ba, to waɗanda suka sifantu da wannan sifar to su ma suna tare da masu jihadi, wajen cewa Allah maɗaukakin sarki ya saya ya ba su aljanna, domin su ma ai yayin da suka yi waɗannan abubuwan tabkar sun sai da rayukansu ne ga Allah, sun sai da dukiyoyinsu ne ga Allah, domin sai da sadaukar da kai. Alal misali, yanzu mutumin da zai zauna ya ci sallah, mutumin da zai zauna ya ci sallah idan ba shi da kuɗin da zai rinka kula da kansa, ai ya tozar tawaji ko waye zai ciyar da iyalinsa, waye zai ciyar da shi, zai je ya bara ne? To irin waɗannan ba za ka same su masu bara ba. Za ka samu ko dai suna da shi ko kuma suna da haƙurin da ba za su nema ba, ba za kuma su yi bara ba, kuma ba sa hangowa wani ya ba su, ba sa hangen wani, ba ma wai ba za su nema, ba ma sa hangen wani ya ba su. Akwai irin waɗannan bayan. To amma waɗanda Allah ya ba su dukiyar kuma suke irin wannan ibadar, ko kuma suke ɗaukar nauyin masu ibadar, kamar Abdullahi ibn al-Mubarak ya ce wallahi da ba dan mutum biyu ko uku ba da irinsu da ban yi kasuwanci ba, ya ce da ba dan irinsu Sufyanu Thauri wanda ya sadaukar da kansa domin yaɗa ilimin hadisi, da irinsu Malik ya ce da ban yi kasuwanci ba, ya ce ina kasuwanci domin in tura musu kuɗin da zan tsare su daga sikwaɗayi zuwa wajen masu mulki, domin in ba su da shi ga kuma masu mulki suna neman malaman wanda za su zamanto malaman fada, wanda sarki zai ce baki su ce irin, in ya ce fari su ce fat, ko baki ne kuwa. Ya ce to ina tsare su, ina tsare mutuncinsu da su zamanto sun buƙatu da iliminsu zai su kaskantar da kansu gaban masu mulki ba. Saboda haka ni a matsayin ɗan uwansu malami kuma attajiri Allah ya bani dukiya sai in ba su, saboda ni in na ba su na san kimarsu, ba ina ba su bane a matsayin ina yi musu mannu da zan zo ne musu gori, ina ba su ne ina neman kusancin Allah da wannan dukiyar. ina godiyar Allah cewa sun yadda sun karba, dan ba za su karba daga wajen wani ba in ba iri na ba, ba su da shi amma ba za su karba daga wajen ba daga wajen kowa za su karba ba. Yace dan su kawai nake kasuwanci. Abdullahi ibn Mubarak kenan al-alim al-mujahid malamin Sheikh Muhammad Matar al-Zahrani, Allah ya ji kansa, Allah ya haska kabarin sa, ya rubuta littafi akan sa, Abdullahi ibn Mubarak.
فقال للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله
Allah ya ce ma kana lin nabiyya walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina, baya kamata baya kasancewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, walladina amanu da kuma waɗanda suka yi imani, an yastaghfiru lil mushrikina sinema ma mushrikai gafara, walau kanu uli qurba, koda ko waɗannan mushrikan da suke nema musu gafara mazowa kusanci ne, dangi ne mazowa kusanci kamar mahaifi ko mahaifiya da sauransu, min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana a gare su kan cewa su ashabul jahim su ɗan wuta ne, wato ma'ana sun mutu akan kafirci. Wato Allah madaukakin sarki da wannan ayar ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrik da kuma mu'minai su nema ma ɗan uwansu da suka mutu a cikin ba a cikin shirka su nema musu gafara, domin ya tabbata kan cewa su ɗan wuta ne, ba zai yiwu ba kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta ma duk wanda ya mutu akan kafirci. An rawaito da a cikin sahihai daga hadisin kissar rasuwar Abu Talib, cewa yayin da mutuwa ajali ya zo masa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajensa, tare da shi akwai Abu Jahal da Abdullah ibn Abi Umayya, yace ya am qul la ilaha illa Allah kalimatun uhajju laka biha inda Allah, ce ni la ilaha illa Allah kalma ce guda daya da zan yi maka hujja da ita a wajen Allah. Sai suka hadu Abu Jahal da Abdullah suka ce ya Aba Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib, yanzu ne zaka nemi wani addini daban ba addinin Abdul Muttalib ba. فكانت اخر كلمه قالها انه على مله عبد المطلب, كرشن كلمه da ya fada yace shi yana nan akan addinin Abdul Muttalib. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, sai manzon Allah صلى الله عليه وسلم yace ama inni la astaghfirun laka ma lam unha an, fa nazalat al aya, yace wallahi ni kuma zan ci gaba da yi maka istighfari, nema maka gafara Allah matsawar ba a hana ni daga nema maka istighfari ba, sai wannan ayat ta sauka. Da wannan ayat ta sauka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dina nema masa gafara Allah. To sai Abbas baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam kanin Abdul Muttalib kanin Abu Talib yace masa dan uku yace baffanka Abu Talib ya kasance yana baka kariya, yana ce makonka ka amfana masa wani waje a wajen Allah, ka amfana masa da wani abu a wajen Allah, yace ni na amfana masa, yace da yana cikin tsakiyar wuta, sai Allah ya fito da shi zuwa wani dan kwari a cikin wuta wanda tafin kafarsa ne kawai yake konewa, da ba dan ceto na da nema sa ba, da yana cikin tsakiyar wuta. Sannan an ruwaito cewa muminai sun kasance suna nema ma iyayensu da ƴan uwansu gafara kafin saukar wannan aya bayan mutuwarsu, da wannan aya ta sauko sai aka hana su bayan mutuwa kada su nema musu gafara Allah. haka dalika an ce an ruwaito ya zo a cikin sunan ya zo a cikin sahih muslim ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin Allah ya nema ma mahaifiyarsa gafara bai bashi izini ba ya nemi izinin sa ya kai mata ziyara ya bashi izini ya ziyarci kabarinta yayi kuka yasa sahabbai suke kuka dake ce kawai da shi to sha'anin Allah ba a yin kiyasi da shi da komai hukuncin Allah sai dai a sallama abinda Allah ya hukunta ba irin naka tunanin bane mu a namu tunanin sai mu ga sai za a ce Abu Talib irin tausayin sa da ya nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da kariyar sa a ce bai zama dan aljanna ba abinda Allah ne la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba a tambayar Allah akan abin da yayi amma mu ake tambaya sai dai dole ne mu ladabi wajen magana akan wannan dangane da abin da ya abinda ya shafi sashen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda magabata suka kun ga Abu Dawud akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Fatima bint Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kin raka gawa har makabarta ne tace a'a yace da kin raka ta yace da ba za ki ji kanshin aljanna ba har sai kakan mahaifinki ya ji kanshin Abu Dawud da ya tashi riwaya wannan ita ce riwayar Nasa'i Abu Dawud da ya tashi riwayar wannan hadisin sai yace sai ya fadakara wa'idan shadida sai ya fadi narko mai tsanani wato sai ya rufa wannan baya so ya ambaci wato wanda yake da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan duk da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma yayin da haka zalika Imam Shafi'i da ya ruwaito da yake ambaton hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan matan nan mahzumiya da tai sata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Fatima ƴar Annabi sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata da na yanke hannunta Imam Shafi'i bai ce Fatima ba da yake bayanin hadisin yace sai ya ambaci wata mace mai girma daga cikin Qurayshawa yace dama ita ce za ta yi sata da na yanke hannunta saboda ladabi duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen malaman hadisi sun ruwaito shi a haka babu ne wajen riwayar hadisi amma wajen bayanin ilimi lalle a kula da ladabi wajen abin da ya danganci Annabi sallallahu alaihi wasallam haka magabata suke wani mutum ya zo gaban Umar ibn Abdul Aziz an ce mahaifinsa ba musulmi bane sai Umar ibn Abdul Aziz yace me yasa baka samo mun dan al-muhajirin wal ansar ba sai ko ya saki bakin sa yace to ai babban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba musulmi bane sai Umar ibn Abdul Aziz yace baka taba mun aiki ba har abada sahih Abu Talib bai musulunta ba amma ya dace ana magana ka kawo shi a maganin aibatawa yana daga cikin idaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin ladabi da haka ya ladabtar da shi gayan abinda za mu ce malamai sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke kawo hadisai wanda ba su inganta ba akan cewa Allah ya rayar da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kalmar shahada sannan suka ya mayar da ransu duk hadisai ne wanda ba su inganta ba waɗansu sun ce ma mawdu'ain amma gayar abinda za a faɗa shi ne su ahlul fatra ne wanda ahlul fatra daga cikin nusus abinda ya zo Allah ne kadai ya san makomar kowa wanda Allah ya hukunci a kansa daga cikin ahlul fatra cewa ga makomarsa za mu tabbatar da abinda Allah ya hukunci a kansa wanda kuma Allah bai bayanin makomarsa ba wanda Allah ya bayanin cewa makomarsa tsira ne kamar irin su Waraqah bin Nawfal da kamar Zaid ibn Nufayl wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yub'athu ummatan wahda za a tashi shi al'umma shi kadai ya faɗi makomarsa cikin ahlul fatra ne to wannan za mu tabbatar musu makamin da Allah ya tabbatar musu sauran kuwa sai mu tawakkufi Allah ne ya san kowa makomarsa wannan shine aula wa aslam to anan malamai sun ɗauki hukunci kan cewar bai halatta mutum ya nema ma wanda duk ya mutu a cikin shirka gafarar Allah ba ko da mahaifinsa ne ko da mahaifiyarsa ne amma babu laifi in suna dare a nema musu gafara Allah, domin nema musu gafara Allah ma'anarta nema musu Allah ya shirye su, wanda yake shine sanadiyar samun gafara Allah. Mutum da yake da mahaifi wanda yake ba musulmi ba zai iya cewa Allah gafarta masa, ma'ana gafarta masa Allah ya shirye cikin musulunci domin ya samu gafara Allah. Babu laifin nema musu gafara Allah kamar yanda malamai suka ambata. Daga cikin wanda suka ambata wannan Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirin sa da Sheikh Abdullah dan Fodio a cikin tafsirin sa Diya'u Ta'wil. To sannan Allah Ta'ala yace wama kana wato wannan shine min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya tabbata a gare su cewa su ƴan wuta ne. Menene yaushe ne ya tabbata a gare su? Yayin da suka mutu basu musulunta ba, domin duk wanda ya mutu bai musulunta ba, ya tabbata kan cewa shi ashabul jahim, yana daga cikin ashabul jahim. To sannan sai Allah ya ce wama kana istighfaru ibrahim li abi, istighfarin annabi ibrahim ga mahaifinsa bai kasance ba illa an mau'idatin, face a bisa wani alkawari wa'adaha iya, da yayi masa alkawarinsa. Inna ibrahim la awwahun halim, lallai ibrahim mai yawan kaskantar da kai da khushu'i da addu'a ne zuwa ga Allah, halim mai yawan hakuri ne akan cuta. Na'am. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, yayin da annabi Ibrahim ya bayyana a gare shi cewa ubansa dinnan aduwwun lillah, makiyin Allah ne, tabarra'a minhu, sai ya barranta daga gare shi, dai ne masa istighfari. Inna Ibrahim la awwahun halim, lallai Ibrahim bawa ne wanda yake mai yawan tsoron Allah, mai yawan addu'a ga Allah, ko mai yawan hakuri. Wato annabi kada wa ai hujja cewa a ce to yaya ai annabi Ibrahim ya nema ma mahaifinsa gafara, ya ce rabbi ighfir li wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab waghfir li abi innahu kana min ad-dallin, da annabi Ibrahim ya yi wannan. To yaya kuma wannan istighfar sai Allah ya togaciya, ya ce to ai istighfarin annabi Ibrahim da ya ma ubansa bai kasance ba illa an mau'idatin wa'adaha iya, sai bisa alkawari da ya masa alkawari. قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال سلام علي. قال سلام عليك. يا آية سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. النبي إبراهيم يتشي ماما هي تنسى أمين شن الله يتبتع أغريك. زن نيما مكا غافر الله. للي الله مي توسييني أغريني. تو ون نشيني القورين دي مسا. يتشي زن يمكا نايمكا القورين زن نيما مكا غافر الله. To falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, da ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa ubansa makiyin Allah ne, ma'ana ba zai tuba ba, ya mutu a cikin kafirci, tabarra'a min, sai ya barranta da gare shi, dinne nema masa gafara Allah. Waɗansu malamai sun ce lokacin da annabi Ibrahim yake barranta daga mahaifinsa ranar lahira ne, kamar yadda hadisi ya zo a cikin Bukhari cewa za a zo da mahaifinsa a cikin wuta, sai annabi Ibrahim ya ce Allah na roƙe ka na ce wala tuhzini yawma yub'athu, kada ka kunyata ni ranar alkiyama, wace kunya ce ta kai irin ga mahaifina a cikin wuta? To sai Allah ya mayar da shi surar mugun dawa, yana ganin sa a surar mugun dawa, ba a surar mahaifinsa da ya sani ba, sai ya barranta daga gare shi, wato ya nuna masa wato hakikanin ruhin sa gashi da wannan mummunan kama. To sai annabi Ibrahim sai barranta da gare shi, ma'ana Allah ya karramta shi da ba za a yi masa azaba a sifar da yake ganin sa na mahaifinsa din ba, ya gan shi ga mahaifinsa da kamar sa, gashi Allah ya ne masa azaba, sai Allah ya canza masa kama. To shine yake barranta daga gare shi. To malamai suka hada cewa barrantar biyu ce, da barranta a nan duniya, ya barranta daga gare shi da ya bayyana kan cewa ya mutu akan kafirci, da kuma barrantar ranar lahira, yayin da zai ga wannan kunyata da Allah zai kunyata shi, Allah ya kiyaye shi, Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe. To wannan istighfarin annabi Ibrahim ga mahaifinsa ba wuri ne da za a yi koyi da shi ba, shi yasa Allah Ta'ala ya ce qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum hayya zuwa ga illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay'in rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Kuna da kyakkyawan misali ga annabi Ibrahim da wanda suke tare da shi, yayin da suka ce ma mutanen su hayya zuwa karshen ayar, yace wannan kyakkyawan misalin banda illa qawla ibrahim, sai fadin annabi Ibrahim ga mahaifinsa zan nema maka gafara Allah, nan ba ku da misali a gare shi, wato ma'ana kada ku koyi da shi an. domin shi da yace zai masa istighfari saboda yayi masa alƙawari ne, yace la astaghfiranna laka. To amma ku kada ku koyi da shi akan kuima danginku da suka mutu a cikin kafirci istighfari, ba a nema musu gafara. Amma yayin da suke da rai za a iya nema musu gafara Allah. Sannan Allah ya sifanta Annabi Ibrahim da waɗannan sifofi, al-awwah. Al-awwah asali daga wato nishi ne saboda tsoron Allah. An sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana sujada zaka ji kirjinsa yana tafarfasa irin tafarfasar ruwa a cikin wato tukunyar karfi saboda tsoron Allah, nishi na tsoron Allah, numfashi na tsoron Allah yayin da yake sujada. To haka Annabi Ibrahim shi ma Allah ya bashi wannan sifa, al-awwah. Al-awwah mai yawan nishi da wato zuciya da numfashi na tsoron Allah da kuma yawan addu'a da murya wacce take ta khushu'i da tsoron Allah. To haka Allah ya sifanta Annabi Ibrahim da wannan sifa. Al-Halim kuma mai yawan hakuri akan duk cutar da ake masa, baya saurin daukan fansa, baya saurin yin abu bisa san rai ko bisa wauta ko bisa jahilci, yana da wato sanya ma ransa linzami. Wanda yake wato Al-Halim shine wanda yake mai taka tsantsan, baya gaggawa wajen abu, komai kafin ya yi shi sai ya juya shi, ya juya shi, ya yi hakuri. Wato san rai da zigar mutane da zaburar da mutane da za a yi, wannan baya sanya shi ya yi abu. Shi yasa Al-Ashajj Abdul Qais da ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sauran 'yan kabilar suka yi sauri suka taho suna gaggawa su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ko da ya zo sai da ya nemi aka nuna masa bayan gida, ya je ya yi wanka, ya canza kaya, ya sa kaya kyawawa, sannan ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kalmar shahada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana lura da shi yana ganin duk abin da yake. Sai da ya zo sai ya ce inna fika la haslataini yuhibbuhum Allahu wa rasulu, kana da waɗansu halaye guda biyu da Allah da manzonsa suke son su. Yace su wa'anne ne wa'annan halayen ya Rasulullah? Yace al-hilmu wal ana, hakuri da kuma taka tsantsan, yin abu sannu sannu. Hakuri wato shine amfa aiki da hankali, wato kada ba aiki da alhawa ba, abinda kawai ya buki zuciyarka kawai kace zaka. Mai aiki da hankali shine kowane abu ko me yazo zuciya yazo ransa sai ya auna shi tukuna, nayi ko kar nayi. To shi ne Al-Halim. Wannan sifa ce kyakkyawa da Allah ya ba mu annabawa ita da kuma wanda yake so daga cikin bayinsa. Shi yasa sai ya ce ya Rasulullah, waɗannan sifofi sifofi ne waɗanda Allah ne ya halicce ni a kansu, ko kuwa tsururrutunsu ne? Ya ce Allah ne ya halicce ka a kansu. To dukkan wata kyakkyawar ɗabi'a tana da asali a cikin halitta, amma kuma ana tsururrunta. Wanda yake da ita a cikin asalin halittarsa zai fi sauƙin ya same su. Saboda haka al-hilmu bit-tahallu, hakuri na amfani da hankali da ƙoƙarin yin amfani da hankalin. Wanda yake da asalin a cikin ɗabi'arsa to sai ya masa sauƙin samunta. Yanzu wanda yake mai zafin fushi to hakuri dole ne kuma zai iya samun hakuri din, amma ya fi wahala a gare shi bisa wanda Allah ya shi dama shi mai hakuri ne. To shi yasa ake roƙon Allah kyawawan sifofi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sigar addu'o'insa da yake yi na buɗe sallah yana cewa Allahumma hadini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Allah ka shirye da ni zuwa ga sifofi da ɗabi'u mafiya kyau, babu wanda yake shiryarwa gare su sai kai, kuma ka kawar da ni daga sifofi daga ɗabi'u munana, babu mai kawar da ni daga gare su in ba kai ba. To mutum ya saba da irin waɗannan addu'a, kamar in ya kalli madubi ya ga kyawun halittarsa sai ce Allahumma kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi, Allah kamar yadda ka kyautata sifata ka kyautata kamata to ka kyautata halina a haka. To da ka ɗan mata masu alfaharin kyau za ki kalli kanki a cikin madubi ki ringa ganin ashe haka nake, in kin kalli kanki ga abin da zaki. Baken ɗabi'a bane wannan ɗabi'ar, wannan jikin in ba wanda Allah ya tsare masa jikinsa ba turɓaya zai zama, to ƙwarangwal zai koma a cikin ƙasa. Halin mutum da ya samu kyakkyawa wanda da shi ne za a rubuta masa a cikin sahifatul a'mal ɗinsa, shi ne abin da zai wanzu, shi ne abin kiwo, saboda haka yayin da mutum ya ga kansa ya tuna da wannan, ya roki Allah ya bashi kyakkyawan hali. To Allah ya yabi Annabi Ibrahim da waɗannan sifofi kyawawa guda biyu. Na'am.
Ma kana Allahu illa qauman ba'da idza 'adahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Inna Allaha bi kulli shay'in 'alim. Inna Allaha lahu mulku as-samawati wal-ardh yuhyi wa
Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudilla qauman, baya kasancewa ga Allah ya batar da waɗansu mutane, ba'da idh hadahum, bayan ya shiryar da su ya zuwa ga musulunci, hatta yubayyana lahum ma yattaqun, har sai ya bayyana musu abinda za su ji tsoron aikata shi. Inna Allaha bi kulli shay'in alim, Allah hakika masani ne da dukkan komai. Wato Allah madaukakin sarki ba zai wa mutane azaba ba ta batarwa ya fitine su da bata, bayan ya riga ya shirye su akan wani abu da suka yi, to sai ya bayyana musu abin da yake shine ba daidai ba domin su guje shi. Wato sai bayani ya zo musu na abin da za su guje shi, don saboda kada wato hankalinsu ya tashi akan cewa to aida suna taimaka iyayensu istighfari, suna taimaka musu gafara. A'a, har sai ya bayyana musu kan cewa wannan yema musu gafarar, ku guje shi. To idan ya bayyana wannan, kuma mutum bayan bayani ya zo masa bai aikata ba, to shine fitina za ta iya zuwa masa. Wato Allah madaukakin sarki a cikin rahamarsa kenan baya batar da mutane ba tare da ya tsayar musu da hujja ba, sai ya kafa wa mutum hujja. Kuma wannan ayar ta daga cikin abinda malamai suka yi hukunci da ita akan cewar mutum abinda ijtihadinsa ya kai shi a gare shi, idan ahali ne ga ijtihadi, to wajibi ne ya bi shi. Haka idan mutum aka yi masa fatawa, ga wanda ya kai masa fatawa ya masa fatawa, to wannan shine hukuncin Allah, wajibi ne ya bi shi. Idan ya take bai bi shi ba, to tamkar Allah ya bayyana masa abinda zai ji tsoro ne, amma bai ji tsoron Allah ba, saboda haka wannan zai iya zamanto masa sanadiyar fitina a cikin addini. Shi yasa kun ga daga cikin sahabbai da aka saukar da ayar yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas, a cikin giya an tambaye ka ya Rasulullah, suna tambaye ka dangane da giya da cata, ka ce akwai laifi babba a ciki, sannan akwai amfani ga mutane. Waɗansu daga cikin sahabbai suka ce duk abin da yake akwai laifi ko da ga amfani, to mu ba za mu yi shi ba, tun a lokacin suka haramta ma kansu shan giya. Waɗansu kuma suka ce to tunda dai bayani bai zo ba, Allah bai ce mu daina ba, ba za mu daina ba. To kaga waɗansu yayin da wannan su bayani ya zo musu, su a wajensu wannan shine hukuncin Allah, saboda haka da haka suka yi mu'amala da Allah, wannan shine ijtihadinsu. Da haka idan mutum hukunci ya bayyana gare shi cewa wannan shine hukuncin Allah, to bunsa shine tsoron Allah, abinda zai ji tsoro, abinda yake takawa ga Allah dangane da sashensa ya bayyana gare shi, shine hatta yubayyana lahum ma yattaqun. To Allah madaukakin sarki wannan sunnarsa ce kan cewar wato sai bayani, Allah sai yayi bayani kafin ya riki mutane da wato wata ukuba. Don haka duk abinda Allah madaukakin sarki ya bayyana wa mutum kan ya ji tsoronsa, to ya ji duk abinda ya bayyana ga mutum cewa ya ji tsoron wannan shine tsoron Allah, to ya ji tsoron Allah wajen aiki da wannan, domin me? Domin ya ji tsoron bata, domin ya ji tsoron kada Allah ya batar da shi. Domin yayin menene Allah ya batar da shi, ya zamanto ya bi san ransa, sai ba zai sake gane gaskiya ba, gaskiya ba zai sake ganuwa a gare shi ba, kullun zai ga gaskiyar, amma kamar yadda ya take ta haka zai cigaba da take ta. Saboda haka idan da yana takama cewa a ai ba komai zan tuba ne, ai tuban ba a hannunka yake ba, sai gashi da sauran ran naka da karfin naka da basirar taka, amma ka kasa tuba. Muna gani irin wannan yana faruwa a cikin rayuwa. Saboda haka daga zaran mutum abinda yake mujibin tsoron Allah ya bayyana gare shi, wajibi ne ya kamanta, domin kada ya cancanci batarwa daga Allah. Wannan a cikin wannan akwai lallashi, rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran mu'mine da suka rinka nema ma iyayensu gafara kafin saukar wannan ayar, kan cewa kada su damu da abinda ya faru. domin wannan bayani bai zo musu ba, yanzu da bayani ya zo musu shikenan kuma sun daina, to babu komai a gare su. Sannan Allah ta'ala ya ce inna Allaha lahu mulku samawati wal ard, Allah lalle a gare shi kadai mulkin samai da kasai yake, wato yana hukunci a cikin su da abin da yake. Wannan shine magana, mulkin komai da ke cikin sama da kasa mulkin Allah ne, abinda mai mulki ya a cikin mulkin sa baka da ta cewa, bayin na Allah ne, halittar tasa ce, mulkin nasa ne sai abinda yake, babu kuma wanda zai tambaye shi. Yuhyi wa yumit, yana rayarwa ya matar, ya bayar da wanda imani, ya kashe wani da kafir da rashin imani, shine ma'anar mutuwar, anan mutuwa da rayuwa ta hakika, ya ba da rai ga wanda ya so, ya kashe wanda ya so, ya ba da rai da bashi wato rayuwar imani ga wanda ya so, ya kashe wanda ya so da hana masa rayuwar imani, domin wanda Allah bai bashi imani bai mutu a cikin kafirci tamkar matacce ne. Sannan Allah ya ce wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir, ya ku mutane ba ku da wani koma bayan Allah wanda yake mai taimako majibincin lamari wanda zai taimake ku, wala nasir, wala mai bada kariya mai bada nasara wanda zai hana muku wata cuta ta same ku idan ya nufin ta kawo muku. Don haka wajibi ne ku yi ku zabura ya zuwa ga Allah, ku hannu daga abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana ku. Wannan ishara ne ga cewar fa'idar dangantaka da kusantaka ta alaƙar jini, fa'idar ta shine jibintan lamari da taimako. To haƙiƙanin majibincin lamari Allah ne, haƙiƙanin mai taimako Allah ne, ba dangi ba, ba mahaifa ba. Saboda haka kada wani abu ya zo tsakaninku da Allah, kada wani abu ya zo tsakaninku da Allah. Wannan wa'azi ne Allah ta'ala ya gama wannan ayoyin da shi, saboda sanin girman alaƙar da ke tsakanin wato dangantaka, musamman alaƙar haihuwa, alaƙar iyaye da ƴaƴa, alaƙar iyaye da ƴaƴa. Ku duba annabi Nuhu da ɗansa, wanada Nuhu rabbahu wanada Nuhu ibnahu qala rabbi inna ibni wanada Nuhu rabbahu qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakim. Ɗansa ne ya gani ya halaka tare da halakaku, tausayi na uba ya taso masa. Allah ta'ala ya ce masa innahu laysa min ahli, ya bambanta tsakani. Saboda haka domin ita wannan alaƙa dalilinta shine ka samu ƴan uwanka da iyayenka sune majibintan lamarinka, sune dukkan wani abu naka za su ɗauka, sune suke kula da kai, kuma babu waɗanda za su so makawo maka ɗauki da taimako irinsu. To amma hakika Allah maɗaukakin sarki shine waliyi, shine nasir, wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Idan Allah bai zamanto majibintunku ba, to waye zai baku, waye zai jibinci lamarinku? Idan Allah bai baku nasara ba, bai zamanto shine mai baku taimako da nasara ba, waye zai baku taimako da nasara? Saboda haka a cikin wannan akwai tajridin dukkan wata wilaya da munasara da kowa in ba ga Allah ba. Allah maɗaukakin sarki ya jibince mu tare da waɗanda ya jibinta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.